Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace, muna tattaunawa ne akan batun wakilcin mata a fagen siyasa da irin kalubalen da yake fuskanta. Kuma kamar a makon da ya gabatan, muna tare da barista Sa'idu Sa'ad, sannan mun karbi bakoncin Hajjia Jamila Abdullahi Abubakar, yar siyasa daga jihar Kano, inda zamu mai da hankali akan kalubalolin da wakilcin mata a fagen siyasa yake fuskanta. Amma sai dai kafin mu tunduma cikin shirin, bari mu ji irin gwagwarmayar da Hajjia Jamila ta fuskanta a fagen siyasa da kuma irin kalubalolin da take gani suke fuskantar wannan al'amari na wakilcin mata a fagen siyasa. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace.
Gaskiya tun jamhuriya ta wannan siyasa da aka koma ta mulkin tsohon shugaban kasa General Obasanjo, muka shiga mu'amalar siyasa muke gwagwarmaya, har kuma yanzu muna cikin ta cikin hukuncin Ubangiji. Kuma mun ga abu iri-iri da dama, mun gani a jahohinmu, mun gani a kananan hukumomin mu, mun gani a kasa baki daya. Saboda nayi aiki da kungiyar da ake ce mata Nigerian Project, mun yi fafutukan yakin neman zabe na shugabancin kasa. So anan gaskiya na samu kalubale, saboda a lokacin ina da karancin shekaru, akwai mata manya da suka girme ni a cikin harkar siyasa. Amma despite the fact da aka gani ina da ilimi, nayi karatu na boko, sai aka bani jagorancin mata a jihar Kano. Daga nan kuma, saboda abubuwan da suka ga ina yi na ci gaba a tafiyar yakin neman zaben shugabancin kasa, sai aka cire ni aka kai ni national, aka sa ni a cikin wani committee na yakin neman zabe. To anan gaskiya anan na samu kalubale na mata, wanda mataimakiyata ma ta nuna ita ba za ta yadda da jagorancin yar cikinta da ta haife ta ba. Anan gaskiya ban ji daɗi ba, amma da yake siyasa muke yi ban nuna rashin jin daɗi ba, sai na ɗauki abin ba komai ba. Duk wani abu in za a yi sai in ba ta girman, sai in ce ta kaddamar da shi ko ta yi. To anan gaskiya wannan kalubalen sai ya zo ya zama ba kalubale ba, sai na samu ma canji na alkhairi a ciki, saboda yanda na tafiyar da abin cikin lumana cikin siyasa. To a gaskiya mu mata a Najeriya mukan samu kanmu a wani yanayi na kamar ana dan tauye mu, ana bamu mukaman da basu taka kara sun karya ba, sai a ce an baki woman leader ko kuma an baki dai wani mukami da be kamata a ce sai mata ake ba ba. Ya kamata duk wani mukami da dama da za a ba namiji a cikin siyasa, mu ma mata a ringa bamu wannan dama da mukamin muna amfani da shi. Amma saboda kin san mu a arewacin Najeriya mukan ce siyasar mu addinin mu, addinin mu siyasar mu. Kuma al'ada ma tana taka rawa 100% a harkar siyasar mata a bangaren arewacin Najeriya, saboda zaki ga mu kamar mace tana da rauni, ba za a yadda da jagorancin ta ba. Amma yanzu da yake an samu ci gaba, an samu wayewa, an samu ilimi a cikin addinin musulunci ma an samu, da siyasa aka tafiyar da shi, komai rayuwar gidan kama da siyasa kake tafiyar da shi, to za a iya gwada mu mata a bamu wannan damar. Kamar muna neman mu samu mata da yawa a cikin shugabanci na siyasa, kamar mata su fito takarkarin kananan hukumomi, majalisar jaha, majalisar tarayya, majalisar dattawa, gwamnoni, mataimakin gwamnoni, har shugaban kasa. Muna fatan mata su kai wannan matsayin da za su fito su yi wannan jagorancin, saboda muna ganin duk abin da namiji yayi, mace ma za ta iya yin fiye da haka in Allah ya dan aka bata wannan dama.
To barista, me zaki dora akan batun kalubale?
To Aisha, ba wani abu ne ba zancen mata a siyasa, muna da kalubale tabbas. Zan iya ce miki abu uku zuwa hudu sun kalubalanci siyasar mace. Babban ni abin da yake damuna shine zancen tsaro. Siyasar Najeriya ta zama abin da ta zama. Na biyu shine zance yadda siyasa ta zama kasuwanci. Mafi yawancin mata a Najeriya, saboda halin da muka samu kanmu, babu kuɗi a hannunsu. Ga kuma wani abu wanda Allah ya bamu, wanda mu ne gaba, shine zancen iyali. Mace tana da yara ƙanana, siyasa za ta yi mata wuya, indai ba girma suka yi ba, ko kuma Allah ya taimake ta, tana da masu taimaka mata. Na hudu kuma, al'adunmu da wani rashin fahimtar addini ma. Wannan zan bari malamai su yi bayani, saboda ni a tuntuɓar da nayi da na fara shiga siyasa, malami guda ɗaya bai ce min haramun ne mace ta shiga majalisa ba. Akwai malamai da ce to in ba ku shiga ba za a yi a san damuwarku. Har ya ƙara min da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wurin zama na mata a majalisa. Har rana ma aka ce an fitar ashura, aka ce ga inda mata saboda a zo a ji me damuwarsu. To kaga in dai shugaban halittu masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba mata dama ta shiga majalisa, to kai waye za ka rinka cewa addinin mu ya hana? To a ga ina wayannan sune dai kalubalen siyasar mace.
Gare ki Hajiya Jamila, ina mafita ga wannan al'amari?
Kamar matan sukan ce a'a in wannan na zabe ta za ta min dagawa ko za ta juya min baya, a'a ba haka bane. Mata yanzu mun dunkule muryar mu daya, muna goya wa ƴan uwan mu mata baya, muna son mu ga mata da yawa sun fito neman mukamai daban-daban, kuma muna roƙo muna kira da kakkausan murya a gwamnatin Najeriya da ya duba mu, ya dube mu kallo na tsanaki, ya dube mu da ido na tausayi na iyaye mata. Mu masu tarbiyya ne kuma masu tarbiyyar tawa ne, ya ba mu dama, ya ba mu fama-famai kyauta na takarkaru, ya kuma goya mana baya, ya ba mu abin da za mu yi takara da shi, mu fito mu nemi takarkaru saboda ya ga sauyin da za mu kawo a cikin siyasa. Kuma siyasa ta masu ilimi ce, yanzu an tsaftace siyasa, an gyara ta da ilimi, ake da hankali, ake da basira da lura. Duk matar da kika gani a harkar siyasa, a fagen siyasa, to ta san me take yi, ba irin karazi ba haka mata na da na wancan jamhuriya da suka yi siyasa, da mai ilimin da mara ilimi da za su iya shiga. Ko yanzu ma akwai marasa ilimin waɗanda su suna nan a cikin siyasa, suna taimakawa, suna ba da shawarwari saboda sun ga jiya, sun ga yau. Amma da yake abubuwa kuma in ya zo na harkar ilimi, za a nemi masu ilimi su yi. Kuma matan ana ba su dama, kamar wannan gwamnati ba mata mukamai. Muna da hadda mataimakiyar gwamnatin jihar Kaduna mace ce, ya ba mu ministoci, ya ba mu advisoji, ya ba mu abubuwa da yawa na mata.
Barista,
mafi muhimmancin aikin yana gare mu mata da ragowar mutanen Najeriya. Duk wanda yake dan Najeriya ne kuma dan mace ne, mijin mace ne, wan mace ne, kanin mace ne, uban mace ne, ya kamata a ci wannan abin ya dame shi ya shiga. Kuma da gaskiya dame sa, ya kamata mu je mu koma mobilizing, goyen baya ga waɗannan abubuwan da muke nema a dokance. Tun daga ward level, ba aikin mutum ɗaya bane ba, ba aikin ɗan siyasa bane ba, aiki ne da ya shafi kowa, ya shafi malamai, ya shafi sarakuna. Ya kamata a yi wa mutane bayani wannan jahilcin da muka shiga da yasa ake danna haƙƙin mace. Addinin mu ba da haka yazo ba. Babu addinin da yawa mace gata kamar addinin musulunci. Idan mutum yana karatu, mutane ba sa karatu. Qur'anin nan da hadisin nan Allah ya yi ne wajibi dukkanin mu dauka mu karanta shi. Idan kana karanta wayansu hadisan da aka yi saboda martaban mace, amma yanzu duka an juye abin sai a ce musulunci, 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 wallahi zan iya rantsuwa babu wanda ma daraja ta daga shi a musulunci a cikin da mace da namiji kamar mu. Saboda ni abin da yake bani mamaki, musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa ƴancin ta, ana binne ta, yace aka ce a daina binne ta. Zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljannaka tana karkashin kafar mahaifiyarka, a ce in ka haifi ƴaƴa mata uku kai musu tarbiya mai kyau, ana maka albishir da aljanna. Duk banga inda akai wa namiji duk irin waɗannan gatan ba, amma sai gashi mun samu kanmu al'umman mu muna danna haƙƙin mace. To ni gani nake canji yana hannun malaman mu su dauki shugabancin abin nan, a fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci.
To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka kasance da mu a shirin na gaba, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai kuma bakin namu da Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.